Gwamnatin Tarayya ta dakatar da ayyukan masu haƙar ma'adinai da ke kamfanin Zirak a ƙaramar hukumar Wase a nan jihar Filato, ta kuma damƙe wasu ma'aikatan kamfanin ciki har da wasu 'yan ƙasar China. Samamen da gwamnatin tarayya ta kai a kamfanin ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen al'ummar yankin na kamfanin Zirak kan cuta da kamfanonin da ke aikin haƙar ma'adinai a yankin suka yi na rashin samar musu da ayyukan more rayuwa kamar su hanya, asibiti, ruwan sha da dai sauransu. A wata ziyarar gani da ido da ministan ma'adinai da inganta ƙarafa Kayo Defayemi ya kai yankin na kamfanin Zirak, ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda kamfanonin biyu wato Solid Unit da Geotex ke gudanar da aikin su ba tare da samun lasisi daga ma'aikatar ma'adinai ta tarayya ba, yayin da daukacin garin na kamfanin Zirak sun rarrake shi daga cikin ƙasa suna cire dimbin ma'adinai zuwa ƙasashen ƙetare. Nan take ministan ya bada umarnin cafke ma'aikatan kamfanin da suka hada da 'yan Najeriya da Turawan China guda takwas.
I have invoked the authority of the Nigerian Mining and Minerals Act 2007 to shut down every operation in your community.
Yace ina amfani da dokar ayyukan ma'adinai ta shekara 2007 in dakatar da duk aikin ma'adinai a wannan yanki. Ministan wanda ya ziyarci yankin tare da babban mai ba gwamnati shawara a harkar tsaro, Baba Gana Munguno, ya umurci cafke shugaban kamfanin Solid Unit wato Alhaji Abdullahi Adamu Usman wanda aka fi sani da Dan China.
We're declaring the man known as Dan China wanted all over Nigeria.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya bayyana jin daɗinsa da matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka na dakatar da ayyukan ma'adinan.
To na farin ciki yau da na gani da ya ɗauki matakin, ya ce duka a dakatar da abin da ake yi a nan. Su kuma federal government za su zo su san abin da za su yi, har ma gyaran hanya da kuma a sa a bi ƙa'ida na doka domin a samu tattalin arziki a nan wanda zai taimake gwamnatin jiha, zai taimaki gwamnatin tarayya gabaki daya.
Akwai wani lokaci akan samu hannun jami'an gwamnati da sarakuna su ma suna bada goyon baya ma irin waɗannan wanda suke gudanar da ayyukan ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Wani mataki za ku ɗauka akan su?
A shine na sani shugaban tsaro yana nan a nan na Najeriya gabaki daya. Shi honorable minister yana nan, shine mai bada takarda. Mun sami labari akwai hannun mutane da yawa. Idan ma'aikatan gwamnati ne, idan basaraki ne, kamar yadda na faɗa, kai yanzu za mu iya yafe ma mutane yanzu, amma ba za mu yafe musu nan gaba ba. In sun ci gaba da abin da suke, sun ci gaba abin da suke ci, dole ne mu haɗa kai tare da ba gwamnati kaɗai ba, tare da sarakuna, domin mu samu mu magance abin da ke ci.
To ko yaya al'ummar yankin suka ji?
Sunana Alhaji Muhammad Umar, wadda aka fi sani da Alhaji Okocha, kamfanin Zurak. Gaskiya mun mun ji daɗi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin, saboda an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya, ba ma amfanan komai, tarbiyyar mu ya rushe, ba ma da ingantaccen ilimi, babu ruwan sha, babu hanyar sadarwa, kuma babu zaman lafiya. Don wannan aiki da ake, har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin.
Sunana Aliyu Yusuf Bashar. To abinda muke so, muna kiran gwamnatin nan ta zo ta yi wannan abubuwa, shine muna son ta taimake mu da ruwan sha, don saboda ba mu da ruwan sha na farko kenan, na biyu kuma ba mu da makarantu. Kuma in cika duba ce gani, yawancin wanda suke cin wannan agajin abin ma sirarun mutane ne wanda ma ba 'yan kasa ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Yeah.